sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau. To, kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya. Jiya Laraba, sakatare ya da labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce jirgin saman kasar, wato Nigeria Air, zai fara aiki a ƙarshen wannan shekarar. Sai dai wasu shugabannin ƙungiyar jiragen sama a Najeriya sun ƙalubalanci matakin miƙawa ƙasar Habasha ragamar tafiyar da harkokin jirgin. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa fitaccen ɗan siyasar nan, Alhaji Dudu Rahama, da magoya bayansa sun ba da sanarwar canza sheƙa daga jam'iyyar RDR Canji zuwa PNDS tarayya ta shugaba Muhammad Bazoum. Ga abin da Dudu ya ce game da canza sheƙar.
Abin da ya fidda ni daga cikin wannan jam'iyya ce ta fita daga cikin aƙida da manufa da kuma alƙiblar siyasar tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da ake ciki, da tsirar talakawan ita kanta jam'iyya ɗin wadda ni na santa da shi, wadda kuma nake karewa.
To, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar kasar. Ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cinkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Sabbin hare-haren da aka kai kan wuraren samar da makamashi na Ukraine sun zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar Vladimir Zelensky ya gode wa ma'aikatan ɓangaren makamashi bisa ƙoƙarin da suke yi na daidaita wutar. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada ƙudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan furta har sau 5,000 a tsawon lokacin da nake aiki cewa Amurka ta ƙudura aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ka'idarmu, ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu, abin da ya gaya ma Herzog kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. An yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida a ƙasashen, yayin da Amurka da Isra'ila ke fuskantar zaɓuka a makonni da ke tafe. Kawancenmu da ƙarfafa alaƙarmu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jam'iyyu, a cewar Herzog. Jiya Laraba, sakatare ya da labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkaran masu zanga-zangar Iran. Jean-Pierre ta shaida wa manema labarai cewa, muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu.
To, madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ministan sufurin jiragen sama a Najeriya, Hadi Sirika, ya ba da tabbacin cewa jirgin saman Najeriya Air zai fara aiki a ƙarshen watan Disamban wannan shekarar. Amma shugabannin kungiyar jiragen sama a Najeriya sun kalubalanci matakan mikawa kasar Habasha ragamar tafiyar da harkokin jirgin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shekaru da dama bayan shafe tsohon jirgin saman Najeriya wanda aka fi sani da Nigeria Airways a turance, gwamnatin APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta dage kan fara wani sabon jirgin. Gwamnati a ta bakin ministan kula da sufurin jiragen sama Hadi Sirika ta ce sabon jirgin sama ba zai zama mallakin gwamnatin Najeriya gaba ɗaya ba, kuma ba gwamnati ce za ta sarrafa shi ba. Hadi ya bayyana haka ne a majalisar dattawa bayan an yi zaman sauraron ba'asin jama'a akan kamfanin Nigeria Air.
Shi wannan kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne 100%, amma mutane ƴan Najeriya sun dauki kashi 46, gwamnatin Najeriya ta dauki kashi 5, sannan wasu dunkulallun ƴan kasuwa waɗanda suke da jagorancin Ethiopian Airlines su kuma sun dauki kashi 49. Haka abin yake, saboda haka kamfani ne wanda babu wanda ya hana. Yanzu yau idan da mai Air Peace ko mai Azman ko mai Max Air ya samu labarin cewa Lufthansa ta ce ga $200,000 ta kawo, za ta saka cikin airline din shi, da gudu zai karba. Saboda haka ne kamfani ka shirya, kuma yau shekara bakwai kune shidu, shekara bakwai muna cewa za mu yi jama'a ku taho, muka buga a jaridun waje, muka ce lallai a zo ku sai hannun jari, kuma muka fara talata masu waɗannan kamfanonin sufuri na jiragen sama cikin gida, ku zo ku yi. Banda haka ma ni, banda ma wannan wanda gagansu, ni da kaina na je na samu mai Azma, na samu mai Max Air, na samu mai Air Peace, na samu mai waye, cewa dan girman Allah ku zo ga hawa dama, ku zuba kuɗin ku hannun jarin ku dan ku samu ku shiga cikin wannan hidima, kuma ku ajina kamfanin yana yi kuma kuna yi, amma ba su zo ba.
A baya an dakatar da fara aikin ne bayan da masu sukan lamirin kamfanin suka nuna damuwa game da dacewarsa da kuma dorewarsa a ƙarƙashin wata ƙasa. Roland Iyayi yana cikin shugabannin kungiyar sufurin jiragen sama ta ƙasa, ya nuna alhinin sa akan matakin mikawa ƙasar Habasha ragamar tafiyar da kamfanin Nigeria Air.
If Nigeria Air, purportedly the national airline of Nigeria, is being made a subsidiary of Ethiopian Airlines, we have a major problem here. If we talk about a national carrier, we talk about national pride, we can't be talking about us being a subsidiary to another national carrier.
Roland ya ce babu yadda za a yi a ce kasa mafi girma da yawan al'umma a nahiyar Afirka za ta mikawa wata kasa kamar Habasha ragamar tafiyar da kamfanin ta. Roland ya ce dalilin kenan da yasa kamfanonin jiragen sama na cikin gida suka ki amincewa da kawancen Najeriya da Habasha, saboda suna ganin yin haka zai nuna ne kamar Najeriya ta gaza. Saboda haka ne kungiyar su ke kira ga mahukuntan kasar da su yi taka tsantsan wajen kaddamar da wannan harkar Najeriya Air, saboda kar a bari wasu kasashe su raina Najeriya. Gwamnati ta ce kamfanin jirgin Najeriya Air idan an fara shi zai samar da ayyuka kusan 70,000 a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar 8 ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden dan jam'iyyar Democrat. Daya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania, wadda za a fafata tsakanin dan takarar jam'iyyar Republican Mehmet Oz da ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Patman, wanda shi ne mataimakin gwamnan jihar. Kamfen ɗin Patman ya fitar da wata talla a kafofin sada zumunta na zamani, suna yin ba'a ga yadda Oz ba shi da masaniya kan Pennsylvania, suna bayyana shi a matsayin mai arziki wanda babu ruwansa da kowa daga kan iyaka da jihar New Jersey. Oz likita ne kuma ƙwararren ɗan siyasa, ya nemi sanya shakku a tsakanin masu jefa ƙuri'a na jihar Pennsylvania game da lafiyar Patman na zama sanata tun lokacin da ya fama da rashin lafiyar barin jiki a watan Mayun da ya gabata, jim kaɗan bayan samun takara a jam'iyyar Democrat. A yau Alhamis ne wata alƙaliya ta sallama wani mai taimakawa alƙali yanke hukunci a wata babbar shari'a ta wani tsohon mashawarcin gwamnati da aka tuhuma da yi wa wata abokiyar aikinsa fyaɗe a majalisar dokokin ƙasar Australia. Saboda wani mai taimakawa alƙali yanke hukunci ya kawo wata takaddar bincike kan cin zarafi na jima'i a cikin ɗakin masu taimakawa alkali yanke hukunci. Babban mai shari'a ta babban birnin Australia, Lucy McCallum, ta ce wani mai taimakawa alkali yanke hukunci ya gudanar da bincike akan lamarin kuma ya shigo da shi ɗakin da kwamitin mutane 12 ke shawarar yanke hukunci. McCallum ta ce, na samu shaidar cewa akalla ɗaya daga cikin masu taimakawa alkali ya samu damar yin amfani da takaddun binciken waɗanda ba a baiwa masu taimakawa alkali yanke hukunci yayin shari'ar ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, fitaccen ɗan siyasar nan Alhaji Dudu Rahama na hannun daman tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Usman da magoya bayansa sun ba da sanarwar canza sheƙa daga jam'iyyar RDR canji zuwa PNDS tarayya ta shugaba Muhammad Bazoum saboda zargin uwar jam'iyyar ta RDR da kaucewa manufofin jam'iyya na ainihi. Sai dai wasu magoya bayan tsohon shugaba Usman na cewa ba haka lamarin yake ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Alhaji Dudu Muhammadu, wanda aka fi sani da Dudu Rahama, na ɗaya daga cikin manyan 'yan gani kashenin tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Usman tun a zamanin jam'iyyar CDS Rahama kafin rikicin shugabanci ya tilasta musu komawa jam'iyyar MNLD Haƙuri. Sannan daga bisani suka kafa jam'iyyar RDR Canji, wacce a ƙarƙashin ta Muhammad Usman ya shiga zaben shugaban ƙasa na 2020. To sai dai tun a washegarin zaben da aka bayyana shugaba Muhammad Bazoum a matsayin wanda ya nasara, dangantaka ta fara tsami a tsakanin Usman da Dudu Rahama, mafarin ficewarsa daga wannan jam'iyya saboda dalilai na rashin fahimtar juna.
Abin da ya fidda ni daga cikin wannan jam'iyya ce ta fita daga cikin aƙida da manufa da kuma alƙiblar siyasar tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da ake ciki, da tsirar talakawan ita kanta jam'iyya din. Wadda ni na santa da shi, wadda kuma nake karewa, rin saurarawa ra'ayin waɗanda za su iya tsirar da jam'iyyar za su gata su gudunmuwa.
Dudu Rahama ba shi kaɗai ya fice daga jam'iyyar RDR Canji ba, wato yana da magoya baya ko kuma yana da abokan tafiya na siyasa?
In akwai magoya baya, an ba magoya baya lokaci zai nuna duka. Don haka nan ba da wani dogon magana akan wannan, lokaci zai nuna komai da komai sale. Wanda bai sani ya sani a tafarkin siyasa. Na bar na yi marabus daga jam'iyyata, na canja sheka zuwa jam'iyyar PNDS tarayya.
To koya 'ya'yan jam'iyyar ta RDR Canji suka ji da wannan labari? Isa Mamman Galadima shine shugaban matasan canji.
Da mutum ne wanda gwarzo ne ya bada abin da yake iya badawa ga wannan party namu, an yi kokowa da shi, an yi gwagwarmaya da shi, kuma yau ya ce bai tare da mu. Abu ne wanda mun yi bakin ciki tunda da shi ya ganin can tahiye mai nan, mu muna nan muna bisa kan bakanmu, kuma mu yakin siyasa ai zama mu kawar da shi. Ban mu da wani fargaba, ban mu da wani ja da baya. Tun daga Isu Muhammad har zuwa Bazoum, wannan shi kadai suka iya. Ko ai anhwaye da kudin kasa a ja mutum, ko a yi amfani da wani dosiye mutum ya ci kuɗi, ya taɓa wasu abubuwa, ya taɓa hamdana a mai dosiye da ƙarfi da ya yi. Sistem ne na 'yan tarayya.
Alhaji Dudu Rahama, wanda tun fil azal ke matsayin kakakin Muhammad Usman, ya riƙe irin wannan mukami a tsawon shekaru fiye da 10 na mulkin PNDS a matsayin mai magana da yawun ƙawancen jam'iyyun hamayya. Kakakin PNDS tarayya na ƙasa Asumani Muhammadu na mai farin cikin zuwan mutumin da ya kira da daddan abokin gwagwarmaya.
Tare muka yi duk kokowa ta karrede, bayan shi muka yi kokowa ta tazarce, saboda haka mutumin da na san shi, ina ɗaya daga cikin mutane suka ji daɗin zakuwar shi. Idan Dudu ya bar mama Usman yau, ya haɗu da lallan shi, kuma da majib iya fiye da tsara ita ya ƙaurin suna bisa accusation, kullum za a samu ta za su ciya an yi kaza, an yi itace, ta wannan ba bako ba ne a wajenmu.
A ƙarshen makon nan ne sabon ɗan tarayya Dudu Rahama da magoya bayansa za su gudanar da taron gangami domin jaddada matsayinsu game da sabuwar tafiyar siyasar da suka runguma, wacce wasu bayanai ke cewa akwai kansuloli da magaddan gari har ma da 'yan majalisar dokokin ƙasa da suka yi na'am da ita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan matsalar damuwa, fargaba da firgici ko kuma tsoro, wato post traumatic stress disorder wanda aka fi sani da PTSD a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan adam, wato Dr. Labiba Sa'idi Ibrahim. To masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da matsalar damuwa, fargaba da kuma tsoro, wato PTSD a Turanci.
Wato shi cutar damuwa da fargaba da tsoro cuta ne da ake samun shi bayan mutum ya shiga cikin tashin hankali ko ya ga abin tashin hankali a baya. To cuta ne da idan mutum ya shiga wannan tashin hankalin ko kuma ya ga abin tashin hankali da bayan 'yan kwanaki wannan cutar ke bayyana, wato cutar fargaba da damuwa. Ita ake kira post traumatic stress disorder, wato PTSD.
To menene alamomin farko da ke nuna mutum na fama da PTSD?
So kamar yadda dai aka faɗi, akwai fargaba mai tsanani, akwai shiga damuwa, akwai firgici, akwai yawan mafarke-mafarke akan wannan yanayi da mutum ya shiga. Kuma banda haka mutum zai rage ma'amala da mutane, wato ya keɓance ma kanshi shi kaɗai. To banda wannan kuma za ku ga mutum yana yawan samun ciwon damuwa. Banda haka nan kuma akwai yawan faɗa da kamar yadda na faɗi yawan firgici. Abu bai kai ya kawo ba mutum ya firgita ko kamar irin kaji ƙara ko wani ya buga ƙofa ko kuma kana bacci wani ya shigo, mutum na saurin firgita. To waɗannan su ne alamomi da yake nuna cewa mutum na fama da wannan ciwon firgici da fargaba bayan shiga mawuyacin hali ko kuma shiga cikin tashin hankali.
Kamar wani irin lokaci cutar ke ɗauka kafin alamominta su bayyana?
Babu dai adadin lokaci, amma dai zai iya yiwuwa bayan sati, zai iya yiwuwa bayan wata, wani ma sai bayan shekaru tukuna zai zo ya fara waɗannan alamomin, za ku ga suna bayyana. So babu takaitaccen lokaci da za a ce alamomin wannan ciwon fargaba din sun bayyana. Zai iya bayyana a kowane lokaci, amma kuma sai bayan wannan abin tashin hankalin ya faru.
Menene abubuwan da ke haddasa wannan matsala ko kuma cutar PTSD?
To za a iya cewa dai mafi yawa dai kamar cin zarafi na iya jawowa. To cin zarafi banda ma cin zarafin duka ko kuma cin zarafin mata ko maza, samun hatsarin mota ko na jirgi ko dai wani abu zai iya sa mutum ya samu wannan cutan fargaba din. Banda haka kuma ka rasa wani dan uwanka ko masoyinka ko mahaifinka ko ɗanka ko ɗanka, zai iya sa mutum ya samu cutan fargaba. To bala'o'i kamar ambaliyar ruwa, kamar gobara, su ma duk za su iya sa mutum ya samu ciwon fargaba.
Shin ta yaya ake magance wannan matsala?
Wato shi cutar fargaba ana iya magance shi ne in ka samu masanan halayyar mutane ko kuma likitoci masu waɗanda suke kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, to za ka iya magance su. Wani lokaci akan ba da magunguna, wani lokaci kuma akan yi psychotherapy. Therapies ne na daban-daban da ake using in shi a magance matsalolin ƙwaƙwalwa kala-kala. Idan ya yi tsanani kuma akan kai ga ba da magunguna, idan kuma bai tsanani ba ana using wannan kawai therapies ne a magance shi.
Kamar yanzu a ƙasar mu Najeriya akwai wasu wurare da aka samar don wayar da kan jama'a da kuma maganin wannan cuta ta damuwa, fargaba da kuma tsoro?
Akwai su, saboda duk wani asibitin gwamnati da ka shiga suna da bangare na lafiyar kwakwalwa. To kana shiga wannan bangaren za ka samu masanan ayyukan nan da za su baka taimako. Banda kuma na gwamnati akwai na individuals da za ka ga suna yi, private asibitoci da suke yin wannan. Akwai kuma NGO masu ba da tallafi akan mental health, duka da suke ba da gudunmuwa kan taimaka ma mutane masu irin waɗannan cututtuka.
To idan mutum yana jin waɗannan alamomi na PTSD, me ya kamata ya yi?
To kamar dai a bayan da na lissafa akwai alamomi da yawa na su kamar firgici, fargaba, rashin bacci, mafarke-mafarke duk waina alamomin da na lissafa in mutum ya ga yana da shi. Kuma alamomin nan suna nan dai kusan ko da yaushe. Kuma bayan haka nan alamomin nan na hana ka ko suna shafar wani nau'i na rayuwanka ko gurin aikinka ko kuma zamantakewanka da mutane ko kuma mu'amalarka da mutane. Tani to ya kamata a wannan lokacin mutum ya nemi taimako saboda duk inda aka ce ko da ma ba dai ma shi ciwon fargaban ba cutan fargaba ko ma wani irin cutar kwakwalwa ne idan dai kaga ciwon yana shafin ko yana hana ka yin wasu hidimomin rayuwa ko aiki ko makaranta ko mu'amala da mutane ko zamantakewa ya kamata dai a wannan lokacin mutum ya san cewa ya kamata ya nemi taimako wani lokaci kuma zaka ga mutum bai ma san cewa wa'innan alamomin na bayyana mishi ba mutanen da ke gefen shi ko kuma wa'inda ke zaune da shi su ne za su gani to a wannan lokacin da ku kuke ganin cewa wanda ke kusa da ku yana bayyanar da wa'innan alamomi to lokaci ne ku tashi ku neman ma wannan taimako mai kyau a lokacin
shin wanda ya fama da cutar zai iya warkewa
ana iya magance ta amma kuma tana dawowa so duk inda mutum ya tsinci kanshi a abubuwan da za su iya tunani shi da abubuwan nan zai iya sa mutum ya dawo da wa'innan alamomi da yake ji amma kuma zai iya yiwa mutum bai taba tsintan kanshi a halin da zai tuna wa'innan abubuwan ba ko kuma abin da zai iya tunani shi da wannan abun so zaka ga mutum a wannan yanayi ba lalai a ce ya tuna da wa'innan abubuwan ba don warkewa ana warkewa amma kuma mutum na iya tsintan kanshi yana bayyana wannan alamomin daga baya kuma
to alamomin cutar na da bambanci ne tsakanin manya da yara
babu wani bambanci kusan duka da yara da manya duka alamomi kusan daya suke nunawa
a lokuta da dama zaki ga mutane sun ci karo da abubuwan da za su iya haddasa wannan matsala amma kuma matsalar ba za ta auku ba ko menene dalili
to shi kowane mutum da yanayin yanda halittar shi yake akwai inda zaka ga duk abin da ya same su suna da karfin zuciya da abu bi sai ya karyar musu da zuciya da wuri ba akwai inda kuma su suna da rauni da matan fil'azal su abu kadan na iya jijjiya su ko kuma ya ja musu rauni akwai inda kuma zaka ga idan sun samu suna da wa'anda ke taimaka musu da wa'anda ke son su sosai a kusa suke tallaba musu aka ga idan abu na tashin hankali ya same su ba su cika ji kaman wa'anda ba su da wa'anda ke taimaka musu da kula da su da son su kaman yanda su za su ji ba kaman yanda wa'anda su suke da wa'anda za su taimaka musu sai haka irin wa'innan abubuwan tallabi ga mutanen da ke kusa da kai soyayyen mutane da ke kusa da kai da yanayin rayuwa kaman yanzu a ce abin tashin hankali kaman gobara ya samu mutum idan ya samu talaka zai fiji kamar zai fiji fiye da wa'anda ke da rufin asiri saboda mene kai kana da rufin asiri ka san cewa kana da yanda za a yi ka mayar da abubuwan da kai asaran shi shigo talaka banda abin da ya asaran shi ga wannan fargaba ga firgicin nan ga tunanin yanda za a yi mayar da abubuwan nan so abubuwa da yawa al'umma na iya sa mutum ya fiji raunin wa'innan abubuwan da kuma akwai wanda zai hana mutum jin wa'innan raunin
To daga ƙarshe wace shawara zaki bawa mutane don kare kansu daga cin karo da PTSD da ma sauran cututtukan da suka shafi lafiyar kwakwalwa?
To ko ba ma dai PTSD ba shi cutar wannan duk cutar da za ta taɓa lafiyar kwakwalwar mutum. Shawaran da zan ba mutane shine a kula. In ka kula ka ga cewa abubuwan nan na damun rayuwanka ko sukan shafi wani nau'i na rayuwanka ko mu'amalanka ko zamantakewanka da mutane ko ayyukanka ko makarantanka to lokaci ne da zaka taimaki kanka ka je ka nemo taimako ko kuma ka taimaki na kusa da kai tare da neman mishi taimako kai kaman mu nan bangaren duniya muna ganin kaman cewa duk abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa ba mai muhimmanci bane kuma babu lafiyar jiki in babu lafiyar kwakwalwa kaman yanda babu lafiyar kwakwalwa in babu lafiyar jiki to babu yanda za a yi ka kula da daya baka kula da daya ba saboda haka mu mai ga hankali zuwa ga kula da lafiyar kwakwalwa mu
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna akan cutar damuwa, fargaba da kuma tsoro tare da ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam Labiba Sa'idu Ibrahim. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar, to yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sai ra'ayoyin mu na yau da suka ta'allaka kan sake takardun kuɗi a Najeriya. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa. Kuka ce gaskiya wannan wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na maida tsofaffin kuɗi yayi kaɗan, ya kamata a ƙara ganin yadda mutane ke mu'amala da ƙananan kuɗaɗe, musamman ma 200. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Faruku Mahe Karoga, kace Allah ya sa sauyawa takardun kuɗin ƙasar mu fasali da babban banki ya sanar ya zama alheri, amma ana buƙatar ƙarin lokaci kafin a daina karɓar tsofaffin kuɗin domin kada a jefa al'umma cikin wani hali. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mansur Almugumel, kace ku bani dama in yi kira ga shugaba Buhari da kuma gwamnan babban bankin Najeriya cewa dawo da martabar naira da take ci gaba da karewa shine abin da yafi dacewa su mai da hankali akai, ba wai sake takardun kuɗi ba. Sai ra'ayin Kinuni Sani jihar Yobe da ke cewa ina kira ga babban bankin ƙasar mu Najeriya wato CBN, ya kamata ya ƙara wa'adin da ya bayar na mayar da tsofaffin kuɗaɗen da za a sauya wa fasali zuwa banki, domin kuwa waɗannan kwanaki sun yi kaɗan. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Hamidu Kalala Buwa jihar Difan Jamhuriyar Nijar, kace ina jajantawa al'ummar ƙasar Difa waɗanda suka samu ambaliyar ruwa, da fata Allah ya maida masu da alheri, amin summa amin. Ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar kasar, ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kauce wa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada ƙudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan furta har sau 2,000 a tsawon lokacin da nake aiki, cewa Amurka ta ƙudura aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ƙa'idarmu, ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu, abin da ya gaya ma Herzog kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. Jiya Laraba, sakatare ya da labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkaran masu zanga-zangar Iran. Jean-Pierre ta shaida wa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar 8 ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Ɗaya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania.
To masu raro anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da ma Baba Yakubu Makeri da suka taimaka wajen hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.